الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي بيار ذوات رمضان Hijira ta 1447 ya dace da 22 ga watan 2 shekara ta 2026. Yau za mu shiga Suratul Ahtafi insha Allah, kuma karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan ƙarshen damuwa da tsoro. Karshen damuwa da kuma tsoro. Allah madaukake ya ce bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. To wannan suratul ahkafi ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surori guda 7 wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kowace da kalmar hamim. Wannan ita ce sura ta ƙarshe, ita ce suratul ahkaf, kuma wannan surori sun zo a jere. Bayaninsu ya zo a littafai da aka rubuta na ilimin Al-Qur'ani. Al-Imam Suyuti ya yi magana a kai a littafin Asrar Tartibil Qur'an, shafin 130. Al-Imam Suyuti ya ce, "Wassuwarul muftatahatu bi kalimati hamim sab'u suwarin." Surori waɗanda aka fara da kalmar hamim surori ne guda 7. Wato surorin da Allah madaukake ya fara magana da kalma ta hamim ya ce guda 7 ne. Waɗannan surori guda 7 murattabatun fil masahifi, a jere suke a cikin Al-Qur'ani. Kuma ya kawo bayani game da Jabir bin Zaidin Al-Azdi, wanda yana daga cikin manyan almajiran Abdullah ibn Abbas, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Zaidin, wanda ya tabbatar da riwayar da aka samu ta Abdullah bin Abbas, في ترتيب نزول السور dangane da yanda Allah madaukaki ya sau ya jera surorin alqur'ani abinda Abdullah ibn Abbas yake cewa innal hawamim akan kira su alhawamim maimakon kalma ta hamim sai a ce alhawamim Abdullah ibn Abbas yace wadannan surori na hamim nazalat aqibaz zumari sun sauko a bayan Allah madaukaki ya saukar da suratul zumar to sai Abdullah ibn Abbas yace wa annaha nazalat mutataliyatin wadannan surori na hamim haka suka zo a jere ka tartibiha fil mushafi yanda kaga jerin su yazo a cikin alqur'ani haka Allah ya jera su wajen saukarwa don haka na farko suratul mu'minu wanda shine ake kira ghafir yace al mu'min thumma sajada ثم الشورى ثم الزخرف سي الدخان سي الجاثية سي الأحقاف كذا سورة دونك دابكو يكينا أجل يتش لم يتخللها نزول غيرها باب سوكر وتسورة تشيبو سكان ودنا سورة دونك دابكو حكا الله جيرا سؤالوك تشيبو دا كما دعا بند الله يكتا أكوه كما أجل باب شكا دون حكا يسا ينكدو يودنا سورة دي zaka ga Allah yana yawaita maimaita wannan kalma ta hikima tanzilul kitabi saukarwan alqur'ani min Allah daga wurin Allah ne al-azizi Allah mabuwayi al-hakimi Allah mai hikima ne duk abinda Allah madaukake akwai hikima akai to wannan bayanin al-Imam Suyuti ne wanda yayi shi a littafin asraru tartibil qur'an sai yace wa qad sabata game da sunayensu ya tabbata annahum jama'u hamim ala hawamima ya tabbata cewa sahabban annabi Muhammad suna kiran waɗannan surori da sunayen hawamim wato sun musu jam'i maimakon hamim sai a ce alhawamim to wannan ya tabbata ta labarin Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Abbas da kuma Samura ibn Jundub wanda waɗannan dukkan su sahabban manzon Allah ne don haka idan aka kira su hawami ba a yi laifi ba saboda ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Suyuti ya faɗi wannan a wannan littafin yana da wani littafin kuma da ake kira al-itqan fi ulumil qur'an wannan littafin shi ma dai magana ne akan al-qur'ani kuma yana daga cikin littafai waɗanda aka rubuta akan wannan ilimi mafi albarka a tarihin musulunci al-itqan fi ulumil qur'an a juz'i na biyu shafin 358 kuma zaka ga bayanin cewa sahabbai suna da wannan fahimta wanda ya zuwa kitabul musannaf na al-hafiz ibnu abi shayba hadisi na 4431 yayi babi musamman faslul hawamim فصل الحواميم هكذا الإمام الحاكم الكتاب المستدرك ينا مجلد نوكشاف يندربيدا يشيرن دوكو واتو ما لم يسنا كو كان تبتر منا أبين دي كده أسلي دغا منزون الله كو دشيك النبي بي كراس الحواميم با تما باب شكا صحابي سن كراس الحواميم شنا عند أبين دا الإمام السيطي كي تبتر منا me yasa aka kira su alhawamin saboda surori ne da suka zo a jere guda bakwai kuma kowanne kowace sura ta fara da kalmar hamim wannan yana da asali daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kiran su aluhamim maimakon alhawamin sai a kira su aluhamim wato iyalan hamim kenan waɗannan surori kamar iyalai ne guda kuma babu shakka tsarinsu tsari ne wanda ya taho da wani ilimi wanda yake kama da duk abinda kowace sura take karantarwa waɗannan surori guda bakwai za ka samu abubuwan da suke karantarwa kusan abubuwa guda ne illa bambanci ta wajen sunaye da kuma abinda kowace sura ta fi ba da muhimmanci misali ita wannan sura ana kiranta al-ahqaf ibnu qutayba addinawari ibnu kutayba mai littafin garibul qur'an daga cikin malaman farko kenan akwai littafin sa garibul qur'an juz'i na farko shafin 497 yace abin da yasa Allah ya kira ta al-ahqaf kalmata al-ahqaf wahiduha hikfun wato jam'u ne al-ahqaf jam'u ne na kalmar hikfu menene al-hikfu sai yace min ar-ramli ma asharafa min kusyanihi wastatala wanhana tarin yashi idan yashi ya taru da yawa irin taruwan da ake samu a hamada ya zama yayi tsauni mai girma tsaunin mai tsawo to wannan tsaunin yashin shi ake kira al-hikfu to wurin da waɗannan tsaunukan suke da yawa shi ake kiran su al-ahqafi wanda kuma bayanin dalilin da yasa Allah ya kira wannan sura da wannan kalma yana tafiye a cikin wannan sura insha Allah ibnu ashur al-litafin at-tahrir wa at-tanwir ya yana wato bayani game da waɗannan surori na al-hawamin yace babu shakka in ka dubi manufofin su gaba daya zaka ga manufa daya ce menene manufar min al-aghrab الاستدلال على انه منزل من عند الله الله yana kafa wa mutanen makka dalilai a wadannan surori guda bakwai akan cewa alqur'ani daga wurin sa ne yana kafa wa mutanen makka dalilai akan cewa alqur'ani daga wurin sa ne saboda Allah ya saukar da wadannan surori ne a garin makka to yana tabbatar wa mutanen makka alqur'ani daga wurin sa ne na biyu والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرج بالإلهية الله ينا كفا ملاربا وحجة تودا نصورور سدوبي تارن هلتن سمي دا كسا سوسن سني واندبا ديبا بزئي ينسبا سو داك إذا أنك تشي اللولين ديوا تارن سمي بزئي تبتبتا أين ديك أين زبا wato shine Allah yake ba su misalai ta waɗannan surorin sannan kuma wa ala isbati jaza'il a'mal waɗannan surorin suna tabbatar wa mutanen makka lallai fa nan gaba za a yi sakayya saboda yana daga cikin abin da mutanen makka suka yadda in mutum ya mutu kenan ba za a tada da shi ba to sai gashi a suratul jasiya Allah ya tabbatar babu shakka duk wanda ya mutu sai an tashe shi to waɗannan surorin kusan duka in ka duba za ka ga irin wannan bayani isbatu jaza'il a'mali duniya za ta ƙare babu makawa kuma lahira za ta tsaya babu makawa kuma za a yi hisabi za a saka ma kowa da aikinsa Allah yana tabbatar wa mutanen maka da wannan wa anna hadhal alam sa'irun ila fana'in Allah yana tabbatar musu wannan duniyar da kuke gani komai dadewa sai ta kare saboda haka me yace a gaba
ma khalaqana samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladhina kafaru amma
ما خلقنا السماوات والأرض بمحلج سمي دا كسبا وما بينهما دا أبين دا إزواء سكانونسو إلا بالحق فاتشي دنگس كيا وكاغن أما أبين دا الله يفارا دا وانا سورا واتو أنا جهان كلمتا نمكا زامن أن محمد صلى الله عليه وسلم سلورا حلجتا سمي دا كسبا الله بيوسي دنگس كيا wa ajalin musamma baya ga cewar an yi don gaskiya kuma Allah bai halittan sama da ƙasa wanda zai dawo ba halitta ce da take da ajali wanda an diba mata kuma in ka dubi tsarin duniya ba shakka ka sani babu wani abin da zai tabbata haka Allah ya tsara ta duk abin da ke kanta zai ƙare ita kanta za ta ƙare sai Allah ya ce walladina kafaru amma dai su waɗanda suka kafurce amma unziru duk da cewar an musu gargaɗin mu'riduna suna daɗa bijirewa wannan da yake malaman tafsiri ta wajen nahawu suke kasa fassaran kashi biyu ko dai alladhina kafaru mu'riduna anil ladhi anzaruhu kafirai suna kauda kai game da abinda manzanni suke musu gargadi ko kuma kafirai suna kauda kai game da al'amarin tashin kiyama wato Allah ya ce kiyama za ta tsaya duniya za ta kare amma duk da haka kafirai suna kauda kai misalin sa yazo a suratul yasin aya ta 46 wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridi babu wata aya da za ta zo ma kafirai kaga sai Allah ya ce min ayati rabbihim wato kenan duka annabawa duk wata ayar da Allah ya aiko kafirai suna bijire mata suna kauda kai wato shine ba su gaskantawa ba su yadda to sai Allah ya ce
qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك بالسماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين
كمريان دا ابن عاشوري كيف دا قد نصروري دا ما دا كتكين ابن رفكي شيني tabbatar makafirai babu wanda ya cancanta a bauta ma sai Allah ana nuna musu duk ibadan da suke ba ibada gaskiya bace shi yasa Allah ya ce qul ara'aytum ka gaya musu kun gani ma tad'una min dunillahi abubuwan da kuke ta bauta a garin nan kun bar Allah gumakan da kuke ta bauta ma to ga tambaya aruni ma za khalaqu min al-ard kununa min wani abin da suka halitta a doran kasan nan wato a doran ƙasa gaba ɗaya wani abu ne wanda wani ya yi shi wanda ba Allah ba na ɗaya kenan amlahum shirkun fi samawati koko suna da tarayya sun yi tarayya da Allah wajen halittar sammai wato lokacin da Allah zai halicci sammai saboda haka waɗannan gumaka da su aka yi halittar to sai Allah ya ce ituni bi kitabi min qabli hadha ku zo min da wani littafi kafin wannan kafin alqur'ani ku zo da wani littafin da ya nuna abin hakan gaskiya ne aw asaratun min ilmin kowa ko wata ko wani gurbin ilimi da aka samu in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya to Allah yana yawan tambayan mutanen maka idan ka dubi surorin da Allah ya saukar da su a garin maka zaka ga ire-iren waɗannan tambayoyi Allah ya yi ta maimaita su ga mutanen Makka saboda su dawo ga hankali su gane duk wani abin da ka bauta ma wanda ba Allah ba aikin banza ne babban abin da zai sa a bauta ma abu shine idan yayi halitta to Allah yake aruni ma za khalaqu minal ardi ku nuna min abin da suka halitta a nan duniyan a doran ƙasa abin da zaka nuna ka ce wani ne yayi shi wanda ba Allah ba to wannan in ka dubi surorin da Allah ya saukar maka da yawa zaka ga wannan bayani misali aya ta 40 ta suratu fatir wanda mun karanta qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah kun ga waɗannan ababen shirka waɗanda kuke bauta ma kun bar Allah aruni ma za khalaqu min al-ardi kaga yanda Allah ya faɗa a suratu al-ahqaf haka ya faɗa a suratu fatir kununa min abinda suka halitta a doran ƙasa am lahum shirkun fis samawati ko suna da wata tarayya da Allah wajen halittar sammai inda ayat ta bambanta shine daga nan Allah ya ce am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura Allah ya ce ba mu taba ba su wani littafi wanda a cike nuna akwai wani abin da wani yayin shi a duniya in ba Allah ba sallah yake saboda haka duk in dai kaga azzalimai suna kafirci to wannan rudu ne kawai wanda shaytan ya fisge su akai in ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura saboda haka addinin musulunci shine addinin gaskiya amma duk wani addini wanda ba na musulunci ba shirme ne in ka dawo suratul luqman aya ta 11 Allah yake haza khalqullah to wannan dai shine halittan Allah fa aruni maza khalaqa alladhina min dunihi kununa min abinda wani wanda ba Allah ba ya halitta a duniyar nan kununa min shi Allah ya ce haza khalqullah duk abin da ka gani halittan Allah ne kununa min wani abin da wani ya halitta wanda ba Allah ba in ka dawo suratu saba'i aya ta 22 walidu alladhina za'amtum min dunillah Allah yake musu kalubale da abubuwa guda uku na daya la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi duk wani wanda ba Allah ba bai mallaki gurgudan kwayan zarra ba a nan doran kasa ko a sama duk wani wanda ba Allah ba in ka ganshi da wani abu bashi akai ba nashi bane aro ne abinda Allah ya faɗa kenan la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi babu wanda ya mallaki gurgudan kwayan zarra a doran kasa ko a sama kaga na daya kenan wannan kalubale ne na biyu wama lahum fihi ma min shirkin lokacin da Allah zai halicci sama da kasa bai ce da Allah ku zo ku bani taimako ba ku zo mu hada kai mu yi shine ashirku wato ba a samu kamfani ba kaga wannan shine abu na biyu na daya babu wanda ya mallaki komai a tsakanin sama da kasa sai Allah na biyu Allah bai yi kamfani na halittan wani wata halitta da wani ba saboda ka ba a samu tarayya ba sai na uku wama lahu minhum min dhahirin Allah bai nemi taimakon wani ba kaga abubuwa guda uku kenan wanda Allah ya faɗa wanda shine kalubale da aka yi makafirai don haka Allah ya yi ta ba su misali wanda hankali zai kama idan mutum yana da hankali zai gane babu shakka kafirci ba addinin kwarai ba ne kuma yace gaba
wama nadallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun
to tunda Allah ya bada misalai ga sunan idan mutum yana da hankali ya gane kafirci ba abin yi bane sai yayi tambaya wa man adallu wa yafi bata mimman yad'u min dunillah fiye da mutumin da yake bautar wani Allah wa yafi bata fiye da wanda yake bautar wani Allah saboda kan yana da damuwa ya ta kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wannan da yake ta kira kuma ba dai amsa mar ba har tashin kiyama kuma gaskiya ne babu wanda zai ta kiran wani gunki gunkin ya amsa mar har tashin kiyama amma zaka ga bukatar mutum yana gabatar da ita ga gumaka ga aljanu ga kafirci iri-iri ai ta kiran sunayen wasu duk wanda ke kiran wani wanda ba Allah muka tambaya don Allah ya taba amsa muka kuwa zai ce wallahi bai taba jin amsa ba yana ta kira kurau sai Allah ya ce to wai fishi bata kai ta kira wanda bai amsa maka ba to ba ma nan ba sai Allah ya ce wa hum an du'aihim ghafilun su kiran ma da ake musu busu ma san ana yi ba kaga aikin banza kenan idan kana kiran gunki kana ta kwala mar kira na daya ba zai amsa maka ba na biyu bai ma san kana kiran shi ba bai ma sani ba kuma ba gunki kadai ba wanda bayanin ya zo na Ibn Taymiyya yake cewa ba gunki kadai bane duk wani wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba to wannan sifa tana gare shi ai akaji abinda Allah ya ce mimman yad'u min dunillah duk wanda ya kira wani ba Allah ba to wallahi aikin banza yake saboda haka za a ce kai ta kiran sunan wani aljani saboda zaka samu biyan bukata ka kwana kana kiran sunan sa aikin banza ba zai amsa baka ba kuma na biyu bai ma san kana yi ba musamman ga waɗanda ke bautan gunki da mutanen da ke bautan gumaka gunki dai sassaƙa ne kana ta kiransa bai amsa maka ba kuma bai san kana kiran shi ba to me zai faru ma a lahira
wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin
to na uku shine wa idha hushira an-nasu idan aka tattara mutane a kiyama idan an tara mutane to za a kawo abubuwan da aka bauta ma. Sai Allah ya ce kanu lahum a'da'an, waɗannan abubuwan da aka bauta ma za su zama abokan gabar waɗanda suka bauta musu. Duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba, to wallahi da an tashi a filin hisabi ta kansa ma yake. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, Allah ya ce kuma za su kasance masu ƙi, masu musanta bautar da aka musu, ba za ma su yadda ka bauta musu ba, aikin banza ne. Wannan ya zo a suratul Fatir aya ta 14. Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, in ma kuna kiran su ba sa jin kiran ku, walau sami'u mastajabu lakum, in ma sun jin ba za su amsa muku ba, wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a ranar kiyama kuma za su kafirce mu shirkan da kuka yi. Kaga asara kan asara. Shi yasa a baya Allah ya yi tambaya man adallu, man adallu mimman yad'u min dunillah, wa yafi wannan bata, bata kan bata, saboda abin da kake yi babu hankali a ciki. Shi yasa a ƙarshen waccan aya Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir, babu mai baka labari kamar masani. Allah yake gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka dubi bayanin Ibn al-Asiri al-Litafi an-Nihaya, yana juz'i na 513, wato shi Allah sunayensa suna dacewa ne da siffofinsa, saboda haka zaka samu sunaye da yawa suna ƙarƙashin siffa ɗaya. Idan aka ce ma Allah al-Alimu, Allah masani, to wannan ya ɗauki sunaye da yawa kuma. Amma duk da haka sai zama Allah yana da wasu sunayen ƙarƙashin al-Alimu. A ƙarƙashin al-Alimu Allah yana da wasu sunaye. Shine Ibn al-Asiri yake ba da misali, yace idza tubira al-ilmu mutlaqan, idan ana batun ilimi a sake, to sai a kira Allah al-Alimu, Allah shine masani. Idan aka ce Allah masani, to wannan baya buƙatar gaba ne, baya ne, ciki ne, waje ne, abin da ya ɓuya wanda ya bayyana. In an ce masani an gama. Saboda haka idan aka kira Allah al-Alimu, to an gama, wato batun ilimi dai an kai makura. To amma a ƙarƙashin ilimin ai akwai abubuwa daban-daban. Duk da haka sai Allah ya ba wa kansa wasu siffofi. Idza udifa ilal umuril batina, idan ana maganar Allah masanin abin da ya ɓuya, to Al-Qur'ani sai kira kansa Al-Khabiru. Kaga dama can Al-Alimu ne, Allah masani ne. Idan aka ce Al-Alimu, wannan shine siffan ilimi gaba ɗayanta. To amma idan ana maganan ilimin kuma ta inda abu ya ɓuya, wa ya fi sani shi, sai Allah ya ce Al-Khabiru. Kaga har yanzu dai Al-Alimu ne, amma wani irin ilimi nan ana keɓanta gefen sanin abin da ya ɓuya. Shi yasa sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir, maimakon mislu alim. To amma idan ana so a yi magana akan ilimin abin da ya bayyana, shi ma Al-Qur'ani sai ya daɗa ba ma Allah wata suna. Ilal umuri zahira, sai a ce ma Allah ash-shahidu wa huwa ala kulli shay'in shahidun. Idan aka ce ma Allah ash-shahidu, ma'anarsa al-alimu, Allah masani ne. Amma wani irin ilimi? Ilimin abin da duk ya bayyana. Idan ilimin abin da ya ɓuya ne, sai a kira Allah al-khabiru. Idan ilimin gaba ɗayansa ne, da wanda ya ɓuya da wanda da ya bayyana, sai a ce ma Allah al-alimu. Ashe kaga kenan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala sukan zama da yawa a ƙarƙashin siffa guda ɗaya. Kuma kowace siffa ta Allah yake magana a kanta, to za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala akwai dalilin da ya sa ya bayyana wannan siffa. Wato Allah yana ce ma annabi la yunabbi'uka, babu wanda zai baka labarin lahira, mislu khabirin, kamar masanin ɓoye. Don babu wanda ya san abin da ya ɓuya fiye da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka kawo kalma ta al-khabiru, kamar yadda Ibn Faris yake faɗa a littafin Mu'jamu Maqayis al-Lugha, to wannan ya zo a juz'i na farko shafin 242. Idan aka ce al-khuburu da larabci, al-khuburu wato shine al-ilmu bi shay'i, sanin abu a ɓoye. Don haka idan aka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala al-khabiru, wallahu ta'ala al-khabiru ay al-alimu bi kulli shay'in, wato Allah masanin duk wani abu ne wanda ya ɓuya, duk abin da ya ɓuya Allah ya san shi, kuma Allah ya san wanda ya bayyana. Me ya ce a gaba?
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
Allah maɗaukaki ya ce wai za tutula alaihim ayatuna, idan an karanta musu ayoyinmu, bayyinatun, ya zama akwai hujja a bayyane, akwai mu'jiza, akwai abun mamaki. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala mutanen Makka bai bar su da wazi kadai ba, sai da aka ƙara ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyi albayyinatu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta nunawa mutanen Makka suna gani, don su tabbata ba wai mutum kawai bane daga wajen Allah. To idan ya zama Al-Qur'ani ya zo da wata mu'jiza, qala alladhina kafaru lil haqqi, abinda kafirai suke faɗa ma gaskiya, don Al-Qur'ani ba tsafi bane, amma idan gaskiyar ta zo, lamma ja'ahum, sai su ce hadha sihrun mubin, wannan tsafi ne mabayyani. Wato abinda Allah yake tabbatar mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wahala da mutanen Makka, manzon Allah ya yi wahala, wahalar ba karama ba. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da duk ya fito, kafirai ba su yarda da shi. Idan ya karanta wata aya, idan Al-Qur'ani ya kawo, Al-Qur'ani ya zama akwai abin mamaki game da shi, sai su ce ai wannan sihiri ne. Wato gaba ɗaya al'amarin Annabi, duk wanda ya gagare su sai su ce ai wannan sihiri ne. Wannan kuma haka zaka gani a surorin da Allah yake ta bayani game da halayen mutanen Makka. Misali a suratu Saba'i aya ta 43, wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Kafirai lokacin da Allah ya zo musu da al'amarin Al-Qur'ani, sai suke cewa ai wannan sihiri ne mabayyani. A suratu Zukhruf aya ta 43, walamma ja'ahumul haqqu, lokacin da gaskiya ta zo wa mutanen Makka, qalu hadha sihrun, sai suka ce wannan sihiri ne. Wa inna bihi kafiruna, kuma mun kafirce da wannan sihiri, ba mu yarda da shi ba. A suratu Hud aya ta 7, Allah maɗaukaki ya ce wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti, ya kai Muhammad, da za ka gaya wa mutanen Makka ku ɗin nan za a tada ku a bayan kun mutu, la yaqulanna, da abinda za su faɗa alladhina kafaru, ce a ka san ba sai da za a tada su bayan mutuwa ba, ce to in ma an tada mu ɗin, in hadha illa sihrun, wannan ma sihiri ne. Wato duk abinda Annabi ya faɗa shi sihiri ne. Idan Annabi ya kawo mu'jiza ta Al-Qur'ani, sihiri ne. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu akwai Allah, idan Annabi ya kawo musu bayanin lahira, komai cewa suke sihiri ne. To sai kuma bayani na gaba, am yaquluna
naftara, am yaquluna naftara قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
Am yaquluna tara, yana daga cikin abin da suka yi wa manzon Allah, wato shine a ce ƙarya ne shi ya kirkiro. Saboda haka Allah ya ce am yaquluna tara, ko cewa suke Annabi ne ya kirkiro Al-Qur'ani. Qultu, ka gaya musu, in iftaraituhu, idan na kirkiro Al-Qur'ani, fala tamliku li min Allahi shay'an, ba ku mallaki komai gare ni ta sashin Allah ba. huwa a'lamu bima tufiduna fihi, kuma Allah ya fi ku sani, ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa game da shi alqur'ani. Kafa bihi shahidan baini wa bainakum, Allah ya isa mai shaida tsakanina da Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku cewa ban kirkiro alqur'ani ba, ban yi ma Allah ƙarya ba. Wato abinda wannan aya take karantarwa yana daga wani tsarin balaga na alqur'ani. Wato abinda annabi yake gaya musu, abinda Allah ya ce ma annabi ka gaya musu, ai ku kun yarda akwai Allah, ba shakka mutanen Makka sun yarda akwai Allah, sun yarda akwai Allah subhanahu wa ta'ala. To tunda kun yarda akwai Allah, kun yarda duk wanda ya yi ma Allah ƙarya Allah ba zai bashi ba. To shine Allah ya ce ka gaya musu, tun daga shi kai ka zo kana yin magana ka ce Allah ne ya faɗa, tunda sun yarda akwai Allah, kuma sun yarda cewar inda Allah zai kama ka da azaba su ba za su iya hana Allah ba, duk sun yarda da ƙudurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine sai Allah ya ce to ai rashin kama ka ɗin ya nuna kai ba maƙaryaci ba ne gaskiya kake. Tunda sun yarda akwai Allah, mutanen Makka sun yarda akwai Allah, saboda haka suna dai bautan gumaka a matsayin masu ceto ne gare su, amma sun tabbatar akwai Allah ba shakka, sun tabbatar kuma ƙarya ga Allah haramun ne. To shine Allah ya ce idan sun ce kai kayi ma Allah ƙarya, tunda sun yarda akwai Allah ɗin, to ai sai su zauna su yi tunani ya aka yi Allahn bai hallaka ka ba zuwa yanzu, kaga ya gwada cewa ba ƙarya kai ba. Inda ƙaryan kai, da in Allah ya tashi kama ka, antum la taqdiruna an tadfa'u anni azabahu, ku ba za ku iya kare ni daga azabar Allah ba, inda Allah zai kama ni. Tunda Allah bai kama ni ba, ya nuna ba ƙarya nake ba, kuma gaskiya ne. Wanda zai yi ma Allah ƙarya a garin Makka ya samu shekara da shekaru, Allah bai hallaka shi ba, ai ya nuna cewar ba ƙarya yake ba gaskiya ne. Shine sai Allah ya ce musu qul ma kuntu wa huwa al-ghafurur rahim, kuma Allah shine mai yawan gafara, Allah mai yawan jinkai. Ka duba duk ta'adin da mutanen Makka suke yi, duk barnar da suke, amma Allah yana tallata musu gafararsa. Allah yana cewa shi mai yawan gafara ne, Allah yana cewa shi mai yawan jinkai ne. Saboda haka in mutum ya tuba, Allah zai gafarta mishi. Qul ma kuntu bid'a,
qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin.
Kun ma kuntu bid'an min ar-rusul, Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa musu ni ba kirkira bane ta gefen manzanni. Ma kuntu bid'an, wato fi'il nabi ma'anal maf'ul, maimakon ma kuntu mubtadi'an sai zama to ma kuntu bid'an. Wato al-mubtadi' huwa alladhi ubdi'a ala ghairi misalin sabiqin, ana cewa kalma ta al-bid'a shine abinda aka faro shi wanda bayi da mai kama da shi a baya, abinda aka fara shi a yanzu a baya can babu irinsa, wanda shi ake kira bid'a da larabci. Sai Allah ya ce ka gaya musu ai ni ba bid'a bane daga cikin manzanni. Wato abinda ake nufi da bid'a, ma kuntum mubtadi'an, ni ba ni ne farko ba daga cikin manzanni. Allah ya aiko manzanni da yawa, ba ni ne farko ba, kuma duk abin da na zo da shi ba shi ne farko ba. Idan na ce a bauta ma Allah, ba ni na fara faɗa ba. Idan na ce na zo da littafi, ba ni na fara zuwa da littafi ba. Idan na ce akwai ƙarshe ga duniya, ba ni na fara faɗa ba. Wato duk abin da kuka ji ina faɗan nan, wasu sun riga ni. To kaga nan bai kamata a ce dan na faɗi wani abu ya zama bako gare ku ba. Na biyu, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, ni ban san me za a yi da ni ba, ko ban san me za a yi da ku ba. Ban ce muku na san gabana ko bayana ba, haka kuma ban san abin da zai faru da ku ba. illa iyaka in attabi'u illa ma yuha ilayya, ba na bin komai face abin da aka min wahayin sa, wa ma ana illa nadhirun mubin, ni ba komai bane face mai gargadi mai bayyana gargadi. To wannan ayar malamai sun yi maganganu da yawa a kanta, da Allah ya ce ka gaya musu ma adri ma yuf'alu bi, ban san me za a yi da ni ba, wala bikum ban san me za a yi da ku ba. Me ake nufi da wannan? To babu shakka haka din ne, wato annabi yana tabbatar musu shi ba Allah ba ne, don haka bai san makomarsu ba. Shin za a bar su a duniya su ci gaba da kafirci, ko kuwa gaba Allah zai kife su? Bai sani ba. Annabi yana gaya musu, ni kaina ban sani ba, gaba zan daina wa'azin nan ko ku a'a, domin akwai manzannin da gaba wato a ƙarshen rayuwar sun daina wa'azin saboda Allah ya halaka mutanen. Misali annabi Lut, da aka halaka mutanen annabi Lut, ai kaga ba kuma sauran waɗanda zai mai wa'azi, ko magana ta ƙare. Haka annabi Shu'aibu, haka annabi Salih, annabi Hudu, annabi Nuhu. To shi yasa annabi Muhammad yake cewa Allah ya ce marka gaya musu ban san me za a yi da ni ba. To wannan ba shakka annabi ya sha faɗa, yana daga tawali'u na manzon Allah, yana daga tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da shike Allah ya gaya mar shi gaba lahirarsa, tuntuni Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wato tun manzon Allah bai bar duniya ba, Allah ya gaya masa lahirarsa tana da kyau, zai tsira a kiyama. Kuma ƙarshenta da yake cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba, Allah ya yi alkawari zai baka ni'ima kuma sai ka yarda. Kaga wannan alkawari ne wanda yake nuna annabi ya tsira. Kuma babban ayar ma da take nuna tsiran manzon Allah, inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika, Allah ya gafarta ma zanubin gaba da na baya. Kaga ashe annabi ya san gaban shi, ba da ake cewa ma yuf'alu bi, ban san me za a mun ba, wala bikum, ban san me za a muku ba. Akwai malaman da suke ganin wannan ya shafi duniya ne, wato annabi yana faɗa ne saboda tawali'u. Kuma annabi ya daɗe yana faɗa irin haka, kamar yadda Allah ya masa umarni ɗin, saboda akwai wata mata da ake kiranta Ummul Ala al-Ansariya, mahaifiyar wani sahabi da ake kiransa Kharija bin Zaidi, Zaid bin Sabit, matan Zaid bin Sabit, da take cewa hadisin yana Sahih Bukhari, babul ainil jariya fil manami, hadisin 6615, wato lokacin da mutanen Makka suke hijira zuwa Madina, mutanen Madina suna da tsananin son su sauki baki, saboda tsabar son su sauki baki. Idan mutum ya bar Makka, idan ya zo Madina, mutanen Madina ba za su bari ka tafi da bako ba sai dai ta hanyar ƙuri'a. Kawai wani mutum ya ƙullo sai ce wancan nawa ne, a'a ba za a bar maka ba, saboda ka sai a yi ƙuri'a, in sunanka ta fito to wannan bakon naka ne, sai a je ka kai za ka sauke shi. Ka duba tsaban son alkhairi. Wallahi wannan matan haka take ba da labari, matar Zaid bin Haris, Zaid bin Sabit, tana cewa to lokacin da musulmai suke ta hijira suna dawowa garin Madina, akwai wani babban sahabi da ake kiransa Usman ibn Maz'un. Shi Usman ibn Maz'un dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam, saboda sun sha nono ɗaya. Ka san idan ka sha nono ɗaya da mutum to ya zama dan uwanka, duk da cewar babu gado, amma dai ƴan uwantaka ne wanda musulunci ya haɗa shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwa ne ga Usman ibn Maz'un. Usman ibn Maz'un lokacin da ya iso Madina, ita wannan mata Ummul Ala al-Ansariya ta ce ƙuri'a muka yi al-Ansar, mu mutanen garin Madina, ala suknal muhajirin, a kan saukar baƙi da suke hijira suna zuwa garinmu. To sai Allah ya sa muka dace wannan sahabin, sai zama a gidanmu zai sauka. Ita wannan mata take faɗa, Usman ibn Maz'un sai ya sauka a gidansu. To bai ko dade ba sai rashin lafiya ya same shi fashtaka famarradnahu muka yi ta jinyar sa hatta tuwfiya sai gashi ya rasu Usman bin Mas'ud ya rasu ne a shekara ta uku daga hijiran manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
to bayan ya rasu ita wannan matan tace summa ja'alnahu fi aswabihi muka aka yi masa wanka aka sashi a likafani fa dakhala alaina labari isa ga manzon Allah sai ga annabi ya shigo gidan yana shigowa sai na bada shaidar kware ga wannan sahabi da ya rasu saboda ta tabbatar mutumin kirki na Usman bin Mas'ud tana cewa rahmatullahi alayka abas sa'ibi baban as-sa'ibu saboda babban dansa shine as-sa'ibu ana mara alkunya da wannan baban as-sa'ibu rahmar Allah ta tabbata gare ka fa shahadati alayka ni shaidar da zan baka laqad akramaka Allah lalle Allah ya daraja ka wato ta faɗi wannan annabi yana shigowa manzon Allah ya shigo gidan sai take ba da shaidar kwarai akan wannan mamacin ko ba shakka mutumin kirki ne wato tana ba da shaida wannan al'adar larabawa ne idan mutum ya rasu to sai a yi ta kirara shi ana ta yabonsa ana ta yabon gawan to lokacin da ta faɗi haka take cewa rahmatullahi alayka rahmar Allah ta tabbata gare ka baban as-sa'ibu shaidar da zan baka ita ce Allah ya daraja ka manzon Allah yana shigowa sai ji wannan sai ya ce wa mayu da riki taya aka yi kika san Allah ya daraja shi manzon Allah ya tambaye ta kaga tana faɗa ita shaidar da zaka bayar game da wannan sahabi saboda kyawun halayensa Allah ya daraja shi wato tana nufi dan aljanna ne saboda idan aka ce akramaka Allahu kamar yadda ta faɗa wato Allah ya daraja ka duk wani karamci da Allah zai ma dan adam bayan mutuwarsa a bayan aljanna ne wato tana nufin Allah ya saka aljanna shi yasa sai annabi ya ce wa mayu da riki ya aka yi kika san Allah ya daraja shi ya sa shi a aljanna sai ta ce la adri wallahi ni ba dai wallahi ni ban sani ba ni ya faɗa ne kawai ya rasulullah kala sai annabi ya ce amma huwa shi wannan da ya rasu faqad ja'ahu al-yaqinu babu shakka al-yaqinu ya iso gare shi wato mutuwa ta zo gare shi wato ya cimma tabbas dan duk mutumin da aka ce maka ya rasu to ya iso ma gaskiya domin daga ranar da aka ce mutuwa ta samu mutum ƙarya ta ƙare daga wannan lokacin gaskiya shi yasa ka da ana kiranta al-yaqinu manzon Allah ya ce ba shakka mutuwa ta same shi sai annabi ya ce kuma mutumin kwarai ne inni la arju lahu alkhaira min Allah ina marfatan ya samu alkhairi a wurin Allah ina marfata kaji abin da manzon Allah ya faɗa to amma sai annabi ya ce mata wallahi na rantse da Allah ma adri ban sani ba wa ana rasulullahi kuma ni manzon Allah ne amma ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum ban san me za a mun ba kuma ban san me za a muku ba ku kanku to kaga shi kansa annabi wato yana nuna mata ni fa manzo ne annabin Allah ne idan ban san abin da zai faru da ni kaina ko kuma wani ba ya aka yi ke kike sani sai ummul ala ita ce fa wallahi na rantse da Allah la uzaki ahadan ba'dahu bazan sake tsarkake wani dan adam ba a bayan wannan kuskure da nayi bazan sake tsarkake wani dan adam ba a bayan wannan kuskure saboda ta ga halin kirki na wannan mutumin halin kirki ya kai makura take tabbatar da ai dan aljanna sai annabi ya ce a'a maganar aljanna ba hannunki take ba wannan na Allah ne to amma abin ya dame ta ta ci gaba da bayani ta ce to wa ra'aitu li Usman fi an-nawmi nayi bacci sai nayi mafarki a mafarkin sai aka nuna min ga wata mabubbuga ruwa yana bubbugowa a wani guri na tambaya sai aka ce ainan li Usman ai wannan mabubbugar ruwan na Usman bin Mas'un ne to da ta tashi da safe tayi wannan mafarki da ta tayi sai ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam tazo ta samu manzon Allah faji ito rasulullah فذكرت ذلك له نزو نسامى النبي صلى الله عليه وسلم سينا بينا مش مفركين دني فقال سي النبي يتي ذلك عمله يجري له wannan aikin sa ne na lada wanda yake gudana a bayan mutuwarsa wato ana sadaqatul jariya dalilin da yasa Imam Bukhari yayi babi kenan inda zaka yi mafarki wani ya samu mabubbugan ruwa to wannan mutumin idan mamaci ne alamar da take nunawa shine ya bar wani aikin kwarai wanda ana ta rubuta mai lada a bayan mutuwarsa wato akwai wani aikin da yanda ake cewa sadaqatul jariya kamar da Ibn Hajar ya faɗa yana Fathul Bari mujallal na 12 shafin 428 wannan ya nuna me Allah ya tsarkake Usman bin Mas'ud ko da yake ita matan ta samu tashin hankali tana ganin a'a to Usman bin Mas'ud a ce ba dan aljanna ba ai kaga abin da manzon Allah ya faɗa yace inni la arju lahul khaira ba shakka ina fatan alkhairi ga wannan dan uwa nawa la arju lahul khaira min Allah amma duk da haka bai kamata mutum ya shiga gonar Allah ba akwai haƙƙin Allah ka ce wane ya tsira ko wane ya halaka wannan ba daidai bane kisa annabi ya ce wallahi ma adri wa ana rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum kaga wannan tawali'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji aya ta gaba
قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
قل أرأيتم الله يجي كغايا مصحر ينزو كنغني إن كان من عند الله إذا القرآن يكسن شيء دا قولن الله ya tabbata daga wurin Allah ne wa kafartum bihi gashi ku kun kafirce ma alqur'ani kuma alqur'ani ya tabbata daga wurin Allah ne to sai ya ba su misali wa shahida shahidun min bani isra'ila aka samu mai shaida ya shaida cewa wannan littafin daga wurin Allah ne shi wannan mai shaidan ba ma balarabe bane min bani isra'ila daga banu isra'ila ne ala mislihi ya bada shaida akan irin abin da nake faɗa fa amana saboda wannan mutum yayi imani kaga shi ba balarabe bane kuma ba ma a Makka yake ba a Madina yake amma ya yadda da alqur'ani ya musulunta wastakbartum ku kuma kuka yi girman kai kaga annabi wato Allah yana fito da kuskuren larabawa ana nuna musu kuskuren su yau ga wata kyauta da Allah ya kawo muku ni'ima ya kawo muku har a gida ko kun ki karban wannan ni'ima ga bako ya karba shin anan waye mara hankali an kawo ni'ima an baka ka ki yarda sai ga baki sun karbi wannan ni'ima shine sai Allah ya ce inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah bai shirya aikin mutane azzalumai wato kamar wannan ayat tana nuna ara'aytum halakum kamar ana musu misali ne kuna so in nuna muku halinku in kana kaza alastum zalimin in hakan ya tabbata shin ku ba azzalumai bane wato in har aka samu wani baƙo yana karɓan musulunci ko mutanen Makka ba karɓi musulunci ba waye azzalumi kaga ya gwada ku azzalumai dan babu shakka in banda zalunci ya za a yi baƙo ya gane alkhairi dan gari bai gane ba to wannan magana ce da ake game da Abdullah bin Salam wani daga cikin malaman Yahudawa wanda ya fara musulunta a bayan hijiran annabi zuwa garin Madina to wannan ita ce fassarar galibin malaman tafsiri kamar qala al-jumhur Allah yana magana ne akan musuluntar Abdullah ibn Salam musuluntar Abdullah ibn Salam kuwa ai a Madina ne ya musulunta ne a lokacin da manzon Allah ya hijira ya zo garin Madina. Amma muna magana akan suratul Ahqaf, surar Makka ce. Allah ya saukar da ita a garin Makka. Saboda haka yasa sai malamai suke cewa hazihil ayatu madaniya fi suratin makkiya. Wannan ayar kadai Allah ya saukar da ita a Madina, amma suran gaba dayanta Allah ya saukar da ita ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka. Me yace gaba?
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
وقال الذين كفروا وأنسك كافرتي suna faɗa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani, wato idan kafiran Makka sun haɗu da musulmai, ga abin da suke cewa law kana khairan ma sabaquna ilayhi, da dai musulunci alkhairi ne da ba su riga mu isa gare shi ba. Wato wannan suna faɗa ne game da matalauta talakawa suka fara bin Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka, Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaibun Ar-Rumi, Khabbab bin al-Aratti, sahabbai waɗanda ke da rauni su suke ta bin manzon Allah irin su Abdullah bin Mas'ud. To shine kafirai suke cewa inda a ce alkhairi ne da mun riga su, amma da yake sharri ne, ai kaga waɗanda ke bin Muhammadu matalauta ne, waɗanda ba su da komai a duniya. Shi yasa Allah ya ce wa islam ya tadu bihi, tunda ba su shiryu ba, fasa ya ƙuluna hada ifkun ƙadimin, cewa za su yi wannan ƙarya ce da daddiya, wato da daddiyar ƙarya ce da aka tsara tun da ba su yadda da gaskiyar Alƙur'ani ba. Me Allah ya ce?
Wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmat wa hadha kitabun مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
فالله يقول من قبله كتاب موسى أي كافن زوان القرآن أقوي لتاه عند موسى. الله يكاو لتاه دي بما أن موسى عليه السلام إماما جاغورا ورحمة كما لتاه نيوان دي آدم رحمة. Saboda a dalilinsa an samu shiryuwar mutane, an samu gyaruwan al’amura. Saboda ka in Allah ya saukar da littafi, wanda littafin yana zama rahama ga duniya, yana zama jagora, zai zama jagoran mutane, kamar yadda mutane suke mai da Alƙur'ani shi ne jagoransu. Allah ya ce a yi kaza, mu aikata, wanda Allah ya ce a bari mu bari. To haka At-Taura da Allah ya ba mu Annabi Musa alaihi salam, At-Taura ta zama jagora ga banu Isra’il, At-Taura ta zama rahama. Wa haza kitabun, wannan littafin na Alƙur'ani, musaddiqun, mai gaskanta wancan ne, ba mai ƙareta shi ba ne. Lisanan arabiyyan, shi wannan an saukar da shi a harshen Larabci. Me yasa ya zo a harshen Larabci? Li yunzira alladhina zalamu, saboda gargaɗi ga waɗanda suka yi zalunci, wa bushra lil muhsinin, kuma Alƙur'ani ya zama albishir ga waɗanda ke kyautatawa. Wato Allah ya saukar da Alƙur'ani, Allah ya saukar da Alƙur'ani, shi Alƙur'ani ba sabo ba ne, ba sabon zuwa ba ne ga duniya. In ka dubi wannan ayar, to fasara biyu ne malamai suke, kamar yadda Ibn Taymiyya ya yi magana a kai a littafin Majmu'u Fatawa, yana mujalla na 16 shafi na 43. Ko dai min qablihi, ana nufin min qablil qur'ani, ko ana nufin min qabli muhammadin, kafin zuwan alqur'ani an samu littafin Annabi Musa, kafin zuwan Annabi Muhammad an samu Annabi Musa. Wato Allah yana kwatanta waɗannan littafai guda biyu don ya nuna cewar idan alqur'ani ya zo da wani abu ba sabo bane. Saboda duk abin da ya zama yana cikin Alƙur'ani, in ka dubi littafin At-Taura za ka ga akwai irinsa. Sai dai ana akwai wata shubha wanda Ibn Taymiyya ya yi magana a kai, ya ce suratul Ahqaf ɗin nan, ita wannan aya, wani mutum yake cewa da Allah ya ce min qablihi kitabu Musa, kafin zuwan Alkur'ani akwai littafin Annabi Musa, sai ce kai ma sami'na bi nassil Qur'ani wal hadis, ai abinda Alkur'ani kansa ya karantar da mu, abinda hadisan Annabi suka tabbatar mana, annama qabla kitabina, wani littafi ne ya zo kafin Alkur'ani? Sai ka ce al-injil ne. Al-injil ne. Alkur'ani ya tabbatar akwai al-injil sannan Alkur'ani. To idan wannan ayat ta ce wa min qablihi kitabu Musa, ya za a yi a haɗa wannan? Alhali mun sani kafin zuwan Alkur'ani ba kitabu Musa ba ne. Kitabuwa kitabu Isa. Wato yana nuna kamar akwai shubha, akwai tukka da warwara. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa minal ma'lum babu shakka babu tukka da warwara, kamar yadda kaji Allah ya faɗa kafin zuwan Alkur'ani akwai littafin Annabi Musa. Yanzu tambayar ita ce me yasa Allah ya tsallake al-injil na Annabi Isa sai aka kira at-taura? Sai ce dalili anan shine annahu muttabi'un li ba'd ma fi at-taurati. Idan ka ce littafin da ya zo kafin Alkur'ani shine al-injil, na'am haka ne. Waye ya zo da al-injil? Annabi Isa. Annabi Isa ya bar aiki da at-taura? A'a, bai bari ba. Lam yakun ta'allumaha lahu minna. Don haka idan misali aka ce Allah ya ba da al-injil ga Annabi Isa, ai ka'ida ne Annabi Isa ya aiki da wannan littafi na al-injil. Amma sai ya tabbata cewa Annabi Isa bai bar aiki da littafin at-taura ba. Yace ala tara anna nahnu lam nu'mar bi hifdh at-taurat wal injil, kaga mu musulmai a yanzu, bayanin Ibn Taymiyyah, mu musulmai a yanzu babu wanda yace mu haddace at-taura, babu wanda yace mu haddace injil, karanta su ma ba a ce kai ba. In fact karatun ma at-taura da al-injil yana zama haramun gare ka. Wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna. Duk mutumin da zai karanta at-taura da al-injil to ya tabbata ya san Al-Qur'ani. Amma idan bai san Al-Qur'ani ba, karatu at-taura da al-injil gare shi haramu ne, saboda ƙarshenta a wayi gari ya fi samun ilimi akan at-taura da al-injil, wanda kuma Al-Qur'ani ya nuna cewar an goge wasu abubuwa da yawa na hukunci da yake cikinsu. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce ai kaga mu a yanzu babu wanda ya ce mu karanta at-taura da injil. Wa in kana kasirun min shara'il kitabaini yuwafiqu shari'ata al-Qur'an, ko da yake abubuwa da yawa da suke cikin at-taura da al-injil zaka samu sun dace da abin da yake cikin al-Qur'ani. Fa hadha wa ghayruhu yubayyin ma zakarahu ulama'u al-muslimin, to abinda malamai suke cewa min annal injil laysa fihi illa ahkamun qalila, lokacin da Allah ya bada al-injil ga Annabi Isa, hukuncin da Allah ya zuba a cikin al-injil kaɗan ne, mafi yawan hukuncin fa aksarul ahkami yatba'u fiha ma fi taurati. Hukuncin da ya zo sabo ga Annabi Isa a cikin al-injil kaɗan ne, galibin hukunci, akasarin hukunci sai Allah ya ce kai aiki da littafin at-taura. To kaga anan idan ma Annabi Isa ya zo da littafin al-injil, hukuncin kaɗan ne, galibin abin da Allah ya ce a yi aiki da shi at-taura ne. Wa bihadha yahsulu at-tagayyur, ashe kaga kenan an samu bambanci tsakanin shari'a biyu, yani baina sharataini, wa bihadha kana nasara, don haka yasa kirista sun yadda. Ibn Taymiyyah ya ce muttafiqina, duk jinsi wato duk wata ɗariƙan kirista sun yadda cewa dole ne su yi aiki da tsohon alkawari da sabon alkawari, wanda shi ne at-taura da kuma al-injil, don yadda suke kiransu kenan, hifdh at-taurati wa tilawatiha. Mutum dan yana kirista ba zai ce shi yanzu Bible kaɗai zai riƙe al-injil wanda Annabi Isa ya zo da shi, ba zai aiki da at-taura ba. In yayi haka bai bi Annabi Isa shi kansa ba. A bayanin Ibn Taymiyyah kama yahfazuna al-injil, don haka yasa za ka ga Bible ko da yaushe a haɗe yake, tsohon alkawari da sabon alkawari, saboda ba yanda za a yi ka zama kirista sai ka yadda da littafin at-taura wali hadha lamma sami an-najashi al-qur'an kuma an ibn taymiya yace lokacin da Allah ya aika lokacin da sahabbai suka tafi sudan wato habasha yankin habasha lokacin sahabbai suka yi hijira zuwa habasha da Jafar wanda shi yake jagoran su ranar da suka hadu da sarkin habasha wanda shine an-najashi an-najashi ya nemi sanin meye ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai suka karanta mar wanda Jafar ya karanta masa wani sashi na Al-Qur'ani da aka mar bayani game da tsarin wahayi da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai an-najashi wanda kirista ne yace inna haza wallazi ja'a bihi Musa wannan labari da kuka gaya min game da Muhammadu da kuma abinda ya zo ga annabi Musa abinda annabi Musa ya zo da shi la yakhruju min mishkatin wahida an-najashi yace sun fito ta taga daya ta window daya wato abinda annabi Muhammad ya zo da shi da abinda annabi Musa ya zo da shi an-najashi yace sun fito hanya daya kuma kar ka manta an-najashi kirista ne maimakon yace abinda annabi Muhammad ya zo da shi da abinda annabi Isa ya zo da shi sai yace da abinda annabi Muhammad ya zo da shi da abinda annabi Musa ya zo da shi sun fito ta hanya daya sai Ibn Taymiya yace kadalika haka kuma Waraka bin Nawfal wanda dan baffan Khadija Allah ya kara mata yarda lokacin da Allah ya wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro kogon Hira ya taho gida hankalinsa ya tashi tace zo mu je ga dan baffana kuma dan baffan nata yana addinin Kiristanci da suka je wajen Waraka taima Waraka bayani game da abin da ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Annabi lamma zakara lahu nabiyyu ma yati Ibn Taymiya yace sai Waraka yace haza huwa namusul ladhi kana yati Musa wannan wanda yazo maka mala'ika Jibrilu ai shine mala'ikan da yake zuwa ga Annabi Musa kuma kaga Waraka bin Nawfal kirista ne amma bai kawo magana Annabi Isa ba wato abin nufi anan idan ana magana littafi mai hukunci to ba a kawo al-injil daga al-qur'ani sai at-taura ta annabi Musa alaihi salam saboda waɗannan littafai su ne littafan da suke ɗauke da shari'a wanda duniya ba ta taɓa gani ba tun daga farkon ta zuwa ƙarshen ta saboda haka babu littafi kamar at-taura da al-qur'ani don haka yasa da Allah ya tashi bisali da al-qur'ani sai ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ba a magana akan kitabul injil domin kitabul injil kamar da Ibn Taymiya ya faɗa abinda ke cikin al injil ahkamun qalila hukuncen ƴan kaɗan ne kawai to sai Allah ya ce a gaba
innal ladhina qalu rabbana allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun
innal ladhina qalu rabbana allah wadanda suka ce allah shine mahaliccinmu thumma istaqamu sai suka tabbata akan wannan kalma fala khawfun alayhim to babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki babu tsoro gare su ba sa bakin ciki mai Allah ya ce
ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun
ulaika ashabul janna waɗannan su ne ƴan aljanna khalidina fiha masu dawama cikin aljanna jazaa'an a matsayin sakayya bima kanu ya'maluna na abin da suka kasance suna aikatawa kaga Allah ya ce wanda ya ce Allah shine mahaliccinsa thumma istaqamu ya bayyana sharadi wannan fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun ba sa bakin ciki wannan yake dauke da bayani game da karshen damuwa da kuma tsoro yaushe ne ƙarshen damuwa, yaushe ne ƙarshen tsoro, to ne na buƙatar bayani mai tsawo lokaci ya yi, sai dai gobe insha Allah sai mu ci gaba daga wannan ayar har yanzu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.